Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo mina mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Babalu Hafiz muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin kungiyar Tijjaniya na kawo ƙarshen tashin hankali a waɗansu jihohin arewacin Najeriya. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka kasar Mexico a hukumance ta buƙaci Amurka da ta gudanar da bincike mai zurfi akan wata hatsaniya da ta faru da jami'an tsaron kan iyaka Amurka suka harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye cikin kasar Mexico don dakatar da bakin haure da suke kokarin tsallakowa kan iyaka Amurka. A cikin sanarwar da aka fitar jiya Alhamis, ministan harkokin wajen kasar Mexico ya ce ba za su amince da duk wani tashin hankali ba a tsakanin kan iyakar kasar, yayin da su kuma suka sake yin kira da a gudanar da bincike makamancin wannan lamari da ya faru a ranar 25 ga watan Nuwamba 2018. A ranar jajiberin sabuwar shekara ne dai jami'an tsaron kan iyaka Amurka suka harba barkonon tsohuwa mai sa hawaye da barkonon fesawa a cikin kasar Mexico don hana bakin haure kimanin 150 da suke kokarin haurowa kan shingen kan iyakar da ke kusa da San Diego na jihar California. A lokacin jami'an custom da masu tsaron kan iyaka sun ce wasu bakin haure suna kokarin haurowa, wasu kuma suna kokarin shigowa ta kasan shingen, amma hukumar kula da tsaron kan iyakar ta ce ta yi amfani da barkonon tsohuwa ne akan bakin hauren da suke jifansu da duwatsu, wanda ya sha bamban da waɗanda suke kokarin tsallaka kan iyakar zuwa cikin Amurka. A jiya Alhamis aka rantsar da Nancy Pelosi daga jihar California a matsayin sabuwar shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka, kamar yadda ake tsammani, wanda hakan ya bata damar zama mace mafi girma a tarihin siyasar Amurka da kuma zama babbar kishiyar shugaba Donald Trump a siyasance. An sake zaben Pelosi a karo na biyu a matsayin shugabar Majalisar Wakilai, wadda ita ce shugabar masu rinjaye ta 'yan jam'iyyar Democrat. Ya kuma kasance karo na biyu a cikin shekaru 50 da aka sake zaben shugaban majalisa a wannan matsayin. Bayan da Pelosi ta karbi sandar iko ta majalisar daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy, ta yi magana akan zaben da ake yi duk bayan shekara biyu a zauren majalisar. Ta kuma bayyana farin cikin yadda ta karbi aikin shugabancin Majalisar Wakilai a shekarar nan ta 2019, wanda ya yi daidai da shekaru 100 da zagayowar ranar da mata suka samu damar su yi zaɓe a nan Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ƙasar Amurka ta buƙaci ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ta fitar da sakamakon zaɓe na gaskiya da kuma ta yi barazanar saka takunkumi akan duk wanda ya yi ƙoƙarin canja sakamakon zaɓen ƙasar ta Congo. A jiya Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Robert Paladino ya gargaɗi waɗanda suke kawo barazana da zaman lafiya, sha'anin tsaro ko ta da hankalin ƙasar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, ko kuma waɗanda suka amfana da cin hanci da rashawa, cewa za a maida su saniyar ware a Amurka, sannan kuma za mu yanke duk wasu harkokin kuɗi da su. Shugaban hukumar zaben ƙasar Corneille Nangaa ya faɗa wa manema labarai a birnin Kinshasa cewa sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 30 ga watan Disamba mai yiwuwa a samu jinkiri saboda yadda ake gudanar da ƙidayar ƙuri'un a hankali. Jakadan Somalia a Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira da Majalisar Dinkin Duniya da ta daina yi musu shishigi a cikin al'amuran cikin gida a jiya Alhamis, kwana biyu bayan da gwamnatin Somalia ta kori wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya daga kasar. Jakadan Somalia a Majalisar Dinkin Duniya, Abubakar Dahir Usman, ya faɗa a wajen taron koli na majalisar, inda ya miƙa kukansa ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa majalisar da wakilanta suna da aikin da ya kamata su yi, ko kuma wanda ya zama dole su yi na su mutunta yarjejeniyar majalisar da su daina tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar, domin su kyale gwamnatin Somalia da mutananta su kula da makomarsu. Shugaban sojin Amurka General Mark Milley ya gana da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani a fadar shugaban ƙasar da ke babban birnin ƙasar Kabul, kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki Amurka da ƙoƙarin lalata Afghanistan saboda yaƙi. Jami'an gwamnatin Amurka da na Afghanistan sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Milley da Ghani sun tattauna a jiya Alhamis, inda aka samu sakamako mai kyau akan manufar Amurka a Afghanistan da kuma yankin baki ɗaya. Mataimakin mai magana da yawun shugaban ƙasar Afghanistan, Samim Arif, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa General Milley ya ce Amurka za ta ci gaba da baiwa sojojin Afghanistan da ke jagoranta goyon baya da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda kungiyar Tijjaniya ta yunkura wajen bada gudunmawa ga ganin bayan tashin hankali a jihohin arewaci da ke fama da tashin-tashina. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya ya aiko mana.
When I heard that Kebbi, we are praising them in government for rice, now they want to take over the spiritual aspect again.
Ban yi mamaki ba da jihar Kebbi ke samar da shinkafa mai yawa fiye da ma wasu yankuna, har ma da jihar Kwara da ke da garuruwan noma. Don ma ƙarin wannan albarka, muke ganin jihar za ta ɗau bakuncin babban maulidin da za a gudanar na bana. Sakataren kwamitin amintattu na uwar ƙungiyar 'yan Tijjaniya, Jam'iyyatul Ansaru Tijjaniya, Alhaji Ilyasu Ra'ub, ke magana kan shirin da kungiyar ke yi da gudanar da babban maulidi a jihar Kebbi, da zai zama bigiren addu'a ta musamman don tsaye da zubar da jinin waɗanda basu ji basu gani ba a jihar Zamfara da wasu sassan arewacin Najeriya. Maulidi a ranar 12 ga watan nan, a cewar Ansaru, zai samu halartar manyan shehunai da wasu ƴaƴa da jikokin Shehu Ibrahim Inyas daga Senegal da wasu sassan duniya. Sakataren kungiyar Al-Qasim Yawuri ya ce koyarwar Shehu Inyas ta zaman lafiya ce, kamar yadda ma ya taɓa bayani a lokacin da aka kafa kungiyar musulmi ta duniya a Saudiya, wato Rabitatul Alamil Islami.
Wanda Shehu radiyallahu anhu yace dole ne a dawo ga gyaran zuciya, dole ne a dawo ga tarbiya, saboda me yace almajiran mu duk inda suke a duniya za ku ga cewa ko ka kai su America ko Ingila ko ina ne ba za su iya cutar da kowa ba. Wannan shaidun duk duniya sun sani, to ne mu ne mutane da suka fi tsarkin zuciya da zaman lafiya ga dukkanin halitta. So sai dai cancantuwa da inda ya kamata a dora mu yau a duniya da kuma a ma ƙasar Najeriya ba a dora mu ba.
Shi ma sakataren shirye-shirye na kungiyar Murtada Nuru Gusau ya kawo tarihin kafar kungiyar ce tun wasiƙar da Shehu Ibrahim ya zai rubuta a 1966.
Sai da ya rubutun nan kalamul faibati Sayyidi Ali yana nan Madina ba tafiya yayi ba, ba kuma bai da lafiya bane bai iya rubutu. Amma Shehu yace ma Barhama Job ba ni takarda da alƙalami, ya rubuta da hannunsa mai albarka. An kun duba wannan feji nan shine rubutun hannun Shehu radiyallahu ta'ala anhu da zan karanta mana yanzu. Barhama Job harizli hadhihi risala ila ahbabina bi munasabati al-ihtifal liz-ziyarati alhamdulillah mujawaratan ma'a al-asr al-hadiri.
Nuru Gusau ya gabatar da wasiƙar da Shehu Inyas ya mika wa hajiminsa Barhama Job, da yanzu Khalifa Tijjani Inyas ke aikin yaɗa wasiƙar a duniya. Ansaru ta bakin Al-Qasim Yawuri ba ta kammala taron ba sai da ta gayyaci waɗanda ke sukar maulidi don muhawara ta ilimi, da ta ce hakan zai kawo fahimtar juna.
A wurin bada jawabi NTA sai ta je tana jin ra'ayoyin wayanda suke basu ma yarda da ayi maulidin ba. Wannan ya saba mu tunaninmu da ra'ayinmu. Kungiyoyi fitiyanu Islam munazzama da sauransu wasu sun yi rubutu. To yanzu mun dauki matakin da zamu zauna da NTA muna gayyato kungiyoyi suke ganin maulidi bai cancanta ba. Ba muna kiransu ne da fada ba, muna kiransu ne a zo a yi zama na ilimi. NTA muna son su bada lokaci. Mun kira kungiyoyin izala duka kashi biyu, kuma wasiƙa zai kai gare su da kungiyoyin da suke ganin maulidin Annabi ba a ƙi musulunci. Cewa su zo su fada ma duniya don su ilmantu hujjan da suka dogara akan wannan. Mu kuma mu ilmantar da duniya abinda muke ganin shine ilimi.
A duran tsaye ga watan Rabiul Awwal, gwamnatin Najeriya kan ba da hutu don Maulidi da sufa yayin kan share fiye da wata daya suna gabatarwa. Nasura da Malika Mirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gai da Malam Nasir, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya Ubangiji ma kai nake. Lafiya Ubangiji ma kai nake wadege.
Lafiya Ubangiji ma kai nake wadege.
Ya Rabbana ilahi ya gare ka zance roko. Kake biyan bukatu in har na zo da hoko. Arabi kara kara man dan iki da safo bibiya wa mai nisa har ta riki babo umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dari ni ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi rudi kar ka shafa roko na zuljada da azbi ba nisan sa ta tace duniya da shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa hadidi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi
lafiya Ubangiji ma kai nake wadege
tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin banu adam mai zufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne kurama a fashe shi ya saukar ayayye duniya a wushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan ali da sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki dukkan halittu kan waya aiki jaki bakan gizan sa da kai ne bai gamu da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaji ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka ne ma aiki kowa na fi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa dege ne kwatan kwacin kiranka dukan fadin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiya ran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin tafaka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka
yanzu kuma ga wannan albishir kuma albisirinku ko kun san shirin dan takarar jam'iyyar PDP na inganta harkokin noma
me ya sa shin kaga da harkar noma ita kuma za ta tabbata kasar
to badun harkar noma nan kuma mun samu koma baya
sai sanin shi sai kan yi da kai
ni ne abin
da sauko da farashin kasa kuma a samu abinci
menene shugaba Muhammadu Buhari ke nufi da yace tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali
mai magana tattalin arziki abu na biyu da kai kanta akan sa ranka da dai kwanan baya jaridu suka ce ka ci shanin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali a yanzu ban san abin da ake nufi da wannan ba
sai to ai na bayani wannan abin da nake nufi
ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka ranar Lahadi da safe domin jin waɗannan hirarraki na musamman Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To kada ka bari a baka labari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a cikin wannan shirin na kallabi barkamu kuma da shigowa wata sabuwar shekarar idan ma sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata shirin kallabi ya waiwaya baya dan duba irin gudunmuwar da mata suka bada a wannan filin a shekarar da ta gabata a cikin shirin mu na yau za ku ƙara jan kaɗan daga cikin irin wannan gudunmuwar malama Hawwa Liman mai masana'anta Africa a baya ga abin da tace a hirar da nayi da ita a baya
akasarin matasan mu musamman a arewacin Najeriya an ban mu a baya ta bangarori daban-daban musamman mutane mun ta alaka da kowane nauyi mun bar shi akan cewa ai gwamnati ji za ta yi kaza alhali kowa na da riya da tsaki matsala ta farko da muka kai ita ce ta karancin ilimi musamman a arewacin Najeriya duk yanzu alhamdulillah da yawa yanzu matan mu suna karatu to amma in kika duba yawanci waɗanda kamar za iya cewa a burane suke shine suke samu wannan dama kuma kin ga idan muka yi magana an ce empowering mata a ƙarfafa mata sai kike ringa tunanin a'a kana kamar magana ko dole a jige ta mace da namiji ne a'a ni wallahi da yake ne kullun har magana idan nake cewa Allah ya riga ya ɗaukaka namiji wannan confirm ba wanda bani iya kauce ma wannan fada ce ta ubangiji amma idan muka ce I empowering mace dole I empowering mace saboda ne a al'umma yau yawan shi yafi yawan na ɗan namiji da shi matsalolin da mata ke fuskanta a arewacin Najeriya a yanzu shi matsalar al'adar da wanda ya kamata gaskiya iyayenmu da malaman mu su yi duba ta wannan bangaren har yanzu za ki ga da wasu guraren mu a arewacin Najeriya da ba a discussing matsalar aure sai kawai a ce ma yarinya ta je ta yi hakuri wannan abun ba karamin matsala yake kawowa ba wasu shi ta haka za ki ga in kika samu kawayen banza kai ki gansu sun shiga shaye-shaye annan Aminu Kano Rehabilitation Center ta mata da kai yara mata kanana waɗanda sun shiga shaye-shaye ta dalilin matsalolin gidan aure wanda ba a ce da za a tattauna sai da za a saurari yarinya a ji me matsalolin ta ba a'a da amma yarinyar aure ta tafi shikenan iyayenta ko yayyenta ba za a taɓa zama da ita ba a saurare ta ko ta zo da matsala sai a ce ki tafi kowa haƙuri yake yi
mun kuma samu bakuncin Hajiya Maimuna Sani Stores ƙwararra a fannin kula da fatar bil'adama
to kisan shi Bature abin mamaki ya kula da kayayyakin mu na gargajiya sosai wannan kula da fatar jiki da suka koya mana sai ya kasance duk magungunan da ake ba mu misalai da su da ake gwada mu da muke gwaji da su shine wato practical sai ya zamanto akan magungunan gargajiya ne wannan abu sai ya bani sha'awa
bayan haka Hajiya Maimuna ta kuma ce
ni ana wannan ba wai mata kaɗai ba wannan shawara ce baki ɗaya ga mace da namiji a wannan zamanin ko kina mace ko kina namiji dole sai ka tashi ka nemi kanka kuma yara kamar matasa yana da kyau kai karatu cikin yadda Allah mu ma muna da yawa Najeriya yawan da muke da shi ya kai ga wahala kowa ya samu aiki saboda haka rashin samun aikin nan yana da kyau mu koyi sana'ar hannu yanzu kamar ni kin ga abin da na karanta ina aiki da shi ta fannin biyu zuwa uku kin ga cikin yadda Allah wannan magunguna da nake muna amfani da su na gargajiya kin ga wata sana'a ce ita kuma daban
daga cikin shirin mu kuma samu bakuncin Dr. Aisha Tiyushau Armayau wadda ta kware a fannin masu matsalar hankali
to kin ga shi wannan karatun na kakwari a wurin masu hankalin nan mutane da yawa ma na farko dai kika za ki kike zama ki karanta shi na farko za a fata miki me yasa ni farko dai da ma ce mace ce saboda ka arewa a duniya gaba ɗaya ma duk inda mace take dama tana da matsala in har zaka kai wani level a rayuwar ka, to sai ta fa tattaka abubuwan da
kamar zaki iya ba mu misalin irin abubuwan da kika gani a asibiti tattare da masu matsalar hankali, zance wanda za a ce eh mace ce ta fi dacewa ta fahimci wannan matsalar da wuri.
Kin ga ko akwai wani abu da na duba kwanan nan, nakan je katsina in je in ga marasa lafiya, kin gane? To akwai wani abu da na duba kwanan nan a nan jos, sai na kula cewa mutanen da nake gani ko mafi yawa mata ne wanda suka haihu, mata ne wanda suka haihu farko kwaiwa ta biyu da suke samun ciwon
a asibiti,
ciwon tabin hankali, kin gane? Kuma kananan yara. To idan muna da irin wannan abun, ai kin ga ciwon mata ai na mace ne ko
haka,
to haka kin ga kenan muna buƙatar mata da yawa a cikin wannan tintin na balaga na anan arewa da zamu da shi.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai sashen jaridin Amurka. Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan mako, za mu fara ne da jaridar Washington Post, inda ta bayyana a ranar Laraba wani zama da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da 'yan majalisar dokoki akan kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da majalisa ta yarda akan kasafin kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Wannan zama da ya kai mintuna 95 ana yin sa, wanda shugaba Trump ya yi ta ƙoƙarin kare mulkin sa da yadda duniya suke kallon sa da kuma ƙarairayi da ake yi a kansa. Bari mu leƙa jaridar Express ta Washington Post, inda aka bayyana cewa la'antar 'yan sanda da mutane ke yi ya zama sanadiyar murabus ɗin ma'aikatan 'yan sanda da dama, a cewar shugaban 'yan sandan garin Charlottesville da ke jihar Virginia. Shugaban 'yan sandan Rachel Brosnahan ya faɗa wa kafar yaɗa labarai na Daily Progress cewa tun kafin ma a yi mummunan gangamin na masu rajin ganin an fifita jinsin farar fata a shekarar 2017 suke fuskantar wannan matsala. Ma'aikatar ta rasa jami'ai sama da 20 kuma maye gurbin ya yi wuya. Brassi ya ce wannan muhimman dalili ne da ke sa jami'an su suke yin murabus. Bari mu leƙa jaridar The Hill, inda za ku ji cewa lauyan da yake wakiltar mutane 5 daga cikin matan bakin hauren da suke aiki a sabon wurin buga kwallon sanda na shugaban Amurka Donald Trump da ke jihar New York mai suna Jersey Golf Club, a wata zantawa da aka yi da lauyan ranar Laraba, ya ce yana da yakinin cewa akwai ma'aikatan da suke aiki a wurin buga kwallon sanda na shugaban Amurka Donald Trump da ba su da sahihan takardu na zama ko na aiki a Amurka. Sai jaridar Frederick News Post, inda ta bayyana cewa jujjuyawar da dandalin hada-hadar kudaden kasuwanci na Amurka ya sake faduwa a ranar farko ta ciniki na sabuwar shekarar nan, kamar yadda hannun jari ya fara samuwa sannan ya kare da karamar riba. Aikin Dow Jones Industrial ya ragu a matsayin maki 398 a karon farko na hada-hadar kasuwanci bayan tattalin arziki mai ban mamaki daga kasar China, amma a hankali ya mayar da waɗannan asarar, sannan cikin minti 15 da suka gabata na ciniki ya bar manyan alamu mafi girma daga inda suka fara. Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan mako, ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Sai kuma la'ayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Babba Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. al'ummar Najeriya in har zaman lafiya muke so to mu ji tsoron Allah mu mutunta juna kuma mu bi doka da oda malaman addini da sarakunan mu na gargajiya kada ku jefa kanku cikin rudani da hayaniya na siyasa duk wani dan takaran da yazo wurin ku koyi masa addu'a da fatan alheri dan adam mai wayan gane hali musamman ma dan Najeriya an ce a zamanin gwamnatin Baba Buhari Fulani makiyaya suka samu karfi yi wa manoma da kabilun kasar nan kisan kare dangi har wani tsohon soja general nan arewa maso gabashin Najeriya ya taba fadin cewa wannan gwamnatin ta kasa kare kabilarsa shin dama ya yi aikin soja ne har ya kai mukamin general don kabilarsa ne kawai ko don kare mutuncin Najeriya da al'ummar Najeriya kwatsam sai gashi su ma Fulani makiyayan sun yi taro a kasar nan wasu suna zubar da hawaye suna cewa wannan gwamnati ta kasa kare su da dabbobinsu Allah sarki Allah mai iko masifa dai ta zama ruwan dare ga duniya to alhamdulillah wannan taron na makiyaya Fulani ya wanke wannan gwamnati da Baba Buhari daga zargin goyon bayan kowace kabila ko addini ko bangare a kasar
Assalamu alaikum Safiya Hausa na murar America mai magana ya shi kuma ba radio batun kari a jihar Kebbi Nigeria mai America muna jinjina muku muna yaba muku dangane da damar da kuke yi muke bayyana ra'ayoyin mu akan abubuwan da ke ci mana tura kariya da sama a kasashen duniya ko kuma a kasar ta Nigeria a yau ina ba da ku kira a karjata ta jihar Kebbi dan Allah da girma gwamna Atiku Baguri ka taimaka ka kula ka gyara mana hayya mu da ta zo daga ba saura zuwa ba wada saboda mu jama'ar matankari na fawa ba kan yaɗe a sabon gari mu fawa wannan hanya ita ce muke zuwa har zuwa birane manya-manya daga cikin jihar Kebbi da sauran wurare gabaki daya ba ku mai sauran ku ko shi ta kurba ban radio matankari a jihar Kebbi Najeriya Allah ya sa mana ku kina ya kai inda kamata ya kai sagoi assalamu alaikum
Ra'ayoyinku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ya Alhamis aka rantsar da Nancy Pelosi daga jihar California a matsayin sabuwar shugabar Majalisar Wakilai ta Amurka kamar yadda ake tsammani, wanda hakan ya bata damar zama mace mafi girma a tarihin siyasa Amurka da kuma zama babbar kishiyar shugaba Donald Trump a siyasance. An sake zaben Pelosi ne a karo na biyu a matsayin shugabar Majalisar Wakilai, wadda ita ce shugabar masu rinjaye ta 'yan jam'iyyar Democrat, ya kuma kasance karo na biyu a cikin shekaru 50 da aka sake zaben shugabar majalisar a wannan matsayi. Shugaban sojojin Amurka General Mark Milley ya gana da shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani a fadar shugaban kasar da ke babban birnin kasar Kabul. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki Amurka da ƙoƙarin lalata Afghanistan saboda yaƙi. Jami'an gwamnatin Amurka da na Afghanistan sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Mili da Gani sun tattauna a jiya Alhamis, inda aka samu sakamako mai kyau akan manufar Amurka a Afghanistan da kuma yankin baki ɗaya. Mataimakin mai magana da yawun shugaban ƙasar Afghanistan Samim Arif ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa General Milley ya ce Amurka za ta ci gaba da baiwa sojojin da Afghanistan take jagoranta goyon baya da kuma samar da hanyoyin zaman lafiya mai dorewa a kasar.
Da takaitattun labarin muka kammala shirye-shiryen gabaki daya da safiyar yau, sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Babale da ya karanto labarai. Da kuma Salaman Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.